الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يقوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1446 wanda yazo daidai da 12 ga watan 3 a Gregorian calendar 2025 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi Allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da kenan cikin fadar jihar Gombe a anguwar Bolari a nan kan titin mai tama Yusuf Sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu Saffi wanda mun kwana a nambar aya ta 9 za mu tashi kan ta 10 a daren ma ya ayyuhal ladina amanu
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim ونفقه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
نعم
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساجن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح
jiya mun fassara waɗannan ayoyi gaba ɗaya kuma mun yi bayani game da wato ɓangarori da yake cikin wannan aya mai albarka ko waɗannan ayoyi masu albarka abin da ya rage kaɗai mu yi bayani kafin mu je aya ta gaba shine a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jihadi ta hanyar dukiya da kuma ainihin wato rayuka a mun sani cewa ɗaukar dukiya a yi addini da ita yana daga cikin manufa ta ma neman dukiyar gabaki ɗaya wato kar ya zama manufar mutum a rayuwarsa dangane da neman kuɗi shine kawai abin da ya shafi buƙatarsa ta yau da gobe da buƙatar iyalansa da buƙatar ƴaƴansa da buƙatar kansa da kansa ya zamanto a matsayinka na musulmi daga cikin manya-manyan manufofin da ya sa kake neman kuɗi shine akwai tunanin taimakawa addininka da wannan dukiya
وأحسن كما
Ala.
Wala tabghi fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya shawarci Qaruna. Yace masa wabtaji ba kuma Qaruna ba duk wani mai neman kuɗi, duk wani dan kasuwa, duk wani dan siyasa, duk wani wanda yake shiga da fita da harkar dukiya. To wannan magana ta shafe shi. Allah yace wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirata. Ka nemi gidan lahira da abin da Allah madaukakin sarki ya baka, shine ka nemi aljanna, ka nemi rahamar Allah ta hanyar abin da Allah ya hore ma na dukiya, a matsayinka na babban dan kasuwa, a matsayinka na babban ma'aikacin gwamnati, a matsayinka na kasurgumin dan siyasa, a matsayinka na babban dan kwadago ko dan kwangila, ya zama daga cikin manya-manyan ajandun neman kudinka, shine kana da ajandar taimakon addini da yin addini da dukiyarka. Wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhira. Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya, kar ka kuma manta rabanka na lahira, abuna na duniya. Wato bayan kayi addini, ka kuma ci, ka sha, ka more, ka yi abin da zai ji yadda kai daɗi da kai da iyalanka. Yasa ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika. Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika, kar ka sanya hannayenka a damfara a wuyanka, ma'ana ka zama marowaci, baka bayarwa, baka taimakon kowa. In an zo da hidimar addini ba za ka iya ba, in an zo da hidimar al'umma ba za ka iya ba, kar ka zama haka. Shine in kai haka ka zama maghlulatul yadi ila al'unuki, wato hannunka yana damfara da wuyanka kenan. Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika, sannan wala tabsutuha kullal basti, kar kuma ka shimfida hannunka gaba ɗayan shimfidawa, ma'ana daga ka samu ka dauka ka bawa mutane, daga ka samu ka dauka ka, ma'ana a wayi gari ba ka da wani abu da ka taskace ko ka ajiye saboda kanka ko don saboda iyalanka. Amma in imanin ka fa ya kai ka yi haka, zaka iya yi kamar yadda sayyidina Abubakar aka samu yayin haka. Ina fata an gani, babu laifi dan kai haka. Amma dai ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad, wanda ake kiransa Sa'ad dan Abi Waqqas, manzo Allah ya je duba shi ba shi da lafiya, sai ya ce ya Rasulullahi ina jin rashin lafiyar nan ta haka, mun bazan tashi ba, kuma ni ba ni da wacce za ta gaje ni in ba ya ta kwaya ɗaya ba, don haka ya manzo Allah me kake gani, shin zan iya sadaka da gaba ɗayan dukiyata? Annabi ya ce ina ba a haka. Ya ce to zan iya sadaka da rabin dukiyata in bar mata rabi? Annabi ya ce yace to zan iya sadaka da sulus, ɗaya bisa uku na dukiyata? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace athulufu wa thulufu kasirun ya Sa'ad, ɗaya bisa uku ma yayi yawa ya kai Sa'ad. Yace innaka, kai Sa'ad zan baka shawara, an tatruka warasataka aghniya, ka bar ƴaƴanka cikin wadata yafi, min an tadharahum alatan yatakaffafuna nasa, sama da ka bar su cikin takaici da talauci suna neman mutane su taimake su, ba za su taimake su ba. Saboda haka koda kana samu, abinda aka fi yarda da shi shine buƙatun kanka da na iyalanka, kar ka yadda ya zamanto babu su, ka tabbatar akwai buƙatun kanka da na iyalanka, saura duk ka bazawa addini da al'umma. Wallahi dan ba za ka tafi lahira da kuɗi ba, wallahi ba za ka tafi lahira da kuɗi ba. To yau an wayi gari, mutane yanzu ba tara kuɗi suke don buƙatu nasu da na iyalansu ba, a'a suna tara kuɗi ne don su yi gasar tarawa. Yanzu manya-manyan masu kuɗinmu na Najeriya dukkansu mafi yawanci gasar waye wani kuɗi suke yi, ba wai gasar kuɗi don buƙata ba, domin kuɗi daga sun wuce buƙata sun zama bala'i. Musamman kuma mutum ya ci gaba da tara su bayan sun wuce buƙatarsa, to sun zama masa nasiba. Don haka sai ka ga wani mai kuɗin sai iya kwana bai bacci ba, wai meye dalili? Saboda wane ya haura shi da miliyan kaza ko biliyan kaza. Don haka yanzu ba wai buƙatar a ajiye ne don a taimaki wani ko don a agaza wa addini ko don a yi kaza ba, a'a buƙatar shi ne ya lissafa yawan gidaje da yawan motoci da yawan kayan abin da ya tara ya ninninka na alhaji wane. To wannan shi ne buƙatar daga lokacin da dukiya ta koma haka ta zama ɗan adam masifa, wallahi. saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu akan mu yi amfani da dukiya wajen taimakon addini to wannan shine babban dalilin neman dukiya a gurin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahalluka yace wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku domin daukaka addinin Allah da taimakon addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahalukati karku jefa kawunan ku cikin halaka sai Allah yace wa ahsinu ku kyautatawa wadanda Allah madaukakin sarki ya baku damar kyautatawa da wadanda ku ga suna cikin bukata da damuwa da addinin ku da yake cikin bukata laila nahar Allah yace to ku yi kokari ku yi wannan wala tulqu bi aydikum ila tahalluka Allah yace wa ahsinu ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinina lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah yace alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimin al ghaiza Allah ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad darai su dai bayin Allah nagari su suke cike ciyar da dukiya a cikin wadata da kuma cikin kunci lokacin da Allah ya azurta su ya wadata su ya ba su mai yawa suna iya dauka su ya ga su bawa wani ko su bawa addini ko su taimaki musulunci fis sarai wad darra haka idan suna cikin kunci ba su da hi da yawa ba sa iya hakuri he sun yaga sun bawa Allah sun bawa addini sun bawa musulunci sun bawa makota sun bawa mabukata al kazimin al ghaiz sune ko masu haƙiye fushi idan an fusata su wal afina anin nas kuma sune masu yi wa mutane ainihin wato afwa na fata an fahimta dan haka subhanahu wataala ya nuna mana mai amfani da dukiya wajen wannan hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa babu wani yini da zai zo hadisin abu huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani yini face sai mala'iku guda biyu sun fito wannan yinin suna zagaye duniya suna addu'a sun sako daga sama suna zagaye duniya suna addu'a suna cewa ya Allah duk wanda idan ya samu yana iya dauka ya bawa addini ko ya bawa wani Allah kai ta mayar masa da gurbi kai ta mayar masa da gurbi kai ta kara masa akan abin da yake da shi yasa na rantse muku da Allah wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma na kasar sadakatun min mali sadaka da kyauta da taimaka ba ta rage dukiya sai dai ta karawa bawa sai dai baka yi imani da abin ba kai believing da maganar haka take daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai aiki da ita kuma da wannan ma'anar wallahi kaga aiki da gamawa ma na kasar sadakatun min mali sadaka ba ta rage dukiya wama zadallahu bi abdin abinnan wama zadallahu abdan bi afwin illa izza haka kuma dan adam Allah bai kara masa komai idan yayi afuwa wa wanda suka mar ba daidai ba in ba daukaka ba duk lokacin da aka saba ma sai ka yafe ka kauda kai to wannan yana daga cikin abin da yake daukaka darajar ka a matsayin ka na musulmi kai da wannan kai imani da wannan an gane magana da kyau ko wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ba kuma wanda zai kankan da kansa danya dan Allah ba dan hi kaskancacce bane a yana da damar da zai dau mataki yana da damar da zai rama abin da aka yi mar yana da damar da zai hukunta wanda ya mar ba daidai ba amma ya hakura annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai Allah madaukakin sarki ya dauka wannan bawa saboda ka rike waɗannan abubuwan guda uku taimakawa mutane da abin da Allah madaukakin sarki ya baka yana kara wa dukiya yawa yana kara wa samun ka yawa yana bude ma kofofin samu yana kalmaso waɗanda Allah ya ga damar kalmasowa zuwa gare ka domin su yi maka hanyar samu in kai dan kasuwa ne kaga kasuwa tana ta budewa in kai ma'aikacin gwamnati ne kaga ayyuka suna ta zuwa in dan kwangila ne kaga kwangila tana zuwa duk abin da kake na harkar nema taimakawa wani yana daga cikin abin da yake bude maka kofar samu an gane magana da kyau ko to haka kuma tawadu kankan da kai yana kara maka izza da matsayi a gurin mutane, mutane su dinga shakkar ka suna tsoron ka. Saboda ina so ku gane daga cikin yadda ake raina mutum shine ya zama mai yawan fada, mai yawan haya gaga, mai yawan zagi, mai yawan duka, mai yawan kai kaza. To daga an gane haka kake sai kowa ma ya raina ka. Amma idan kai shiru baka yawan magana, baka yawan abun nan, sai in ta baci sannan ake jin bakin ka, sai ga kowa yana shakkar ka. Ko ba haka bane Alaramma?
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
نعم
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
نعم
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
أَمَّا فَا
وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
Allah subhanahu wa ta'ala yace wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, mummuna da mai kyau baka taba hada su daya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inda mummuna yake da mai kyau ba za ka taba hada su ba. Allah yace idfa billati hiya ahsan, ka dinga tunkuɗe mummuna idan an maka da mai kyau kai kuma. An gane magana da kyau ko? Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa, sai a waye gari wanda da tsakaninka ma da shi gaba ce, baya kaunar ka, ita kyauta da kuke ganinta da sadaka da alheri yana tunkuɗe gaba. Shi yasa Annabi Muhammadu yace tahadu tahabu, ku dinga yawan kyauta a tsakaninku, za ku samu soyayyar junanku. Duk yanda dan adam ke kin ka in kana ya gamar, wallahi tallahi sai ya dawo yana jin cewa babu wani gwani a duniya ma kamar ka. Ita ungu da kake ganinta tana kashe gaba, tana kashe kiyayya, tana kashe fushi, tana kashe hasadar bawa, tana sa mutum ya zama dan gani kashe nin ka, shi ma bai ankara ba. Idfa billati hiya ahsan, Allah ya ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, ba ne iya yin haka fa amma sai ka yi hakuri. Saboda mutum ne gahi ka tabbatar ba kaunar ka yake ba, amma ka dauki abu ka bashi, ai kaga sai ka yi hakuri Alaramma. Ko ba haka bane? Mutum ne ka san gaba yake da kai, fada yake da kai, yana neman ta ina zai cutar da kai, amma ka dauki abu ka bashi, kai ka san ba hakuri kai ba za ka iya ba. Allah ya ce ba mai iya haka sai masu hakuri, wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, babu kuma wanda za su iya haka sai masu ma'abota rabo mai girma. Allah ka sa muna da rabo ya Allah, ka ba mu ikon tunkuɗe irin waɗannan abubuwa da alheri ya Allah, karara hizuka tammu a lokacin da zamu wa hatta makiyanmu alheri ya Allah.
Wala yatul fadl minkum was'ati an yu'tu al-qurba wal-yatama wal-masakin wal-muhajirin fi sabilillah.
نعم
ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم.
لو كنت دعك وانا عائشة كذا فنزنا جماعة قلت كن صحبي ده سكا يايا توانا مغانا اكو وان وان ديكي كركشن سيدنا أبو بكر أنا تمسى مصطح ابن أثاثة. Mistah ibn Usasa yana daga cikin wanda a gidan Sayyidina Abu Bakar ma ƙwariyar tuwansa take, abincinsa, sitirarsa, gurin kwanciyarsa, kudin makarantansa, komai nasa yana gidan. Kuma sai ya bautsayi ya ɗebe shi, yana daga cikin wanda suka yayata wannan magana cewa Nana Aisha ta yi zina. Na fata an fahimta. To lokacin da abubuwa suka lafa bayan an gano wanda suka yayata abin, Allah ya saukar da ayoyi kusan 13 zuwa 14 ya wanke Nana Aisha a cikin suratul Nur. An gane magana da kyau ko? To sai Sayyidina Abu Bakar haushin Misbah ya kama shi, saboda yana daga cikin wanda ya ɗauki ɗawainiyarsa, kuma sannan ya ci gaba da yayata abin ɗinsa. Kuma wannan yana daga cikin halayenmu jama'a. Mutum kana tare da shi, yana tare da kai, yana taimakonka, yana maka duk abu, amma kana cikin wanda in aka zauna gefe kake gulmar shi. Wallahi mu ji tsoron Allah, yana taimakonka, yana agaza maka, yana maka alheri, yana maka abu mai kyau, amma kana cikin masu zagin shi, kana cikin masu gulmar shi, inda gaske ne in ka ganshi da kuskure je ka har gida kai masa nasiha ba shikenan ba wannan shine ka nuna mar kauna ta gaskiya ka nuna masa musulunci na gaskiya ka nuna mar soyayya da shi ma ya nuna maka amma in dai zai ma alheri kuma sannan kana cikin wanda za ku koma gefe ka zage shi ƙarya kake kai ba kaunarsa kake ba amma shi yana kaunarka to shi ne hima misbah sai ya dauki wannan magana ya je yayata sayyidina abubakar da ransa ya bata sai ya ce to tunda haka ne misbah kana cikin wanda suka je suka yayata yata ta yi zina matar manzon Allah ya ce eh ya ce to karka sake zuwa gidana daga yau dan ba zai yi ina daukar dawainiyarka abincinka abin shanka suturarka kudin makarantarka kuma kana cikin masu gulmata ba da gulmar gidana ba da haka ka bani guri ka tafi ka bani guri ka je da halinka to amma da ke Allah madaukakin sarki mai rahama ne sai Allah ya ba wa sayyidina Abubakar hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba wa Abubakar hakuri cewa yayi hakuri da wannan abin da yake wa Mustah ya ci gaba kada wannan laifin da Mustah yayi masa ya sa ya cire mar subsidy ina fata an fahimta ya ci gaba da kyautata masa Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yi utu ulul qurba kada wanda Allah ya yi wa falala daga cikinku da wanda Allah ya musu yalwar arziki daga cikinku irin sayyidina Abubakar kai Abubakar su ji haushi su ji takaici na ci gaba da ciyar da ma'abota kusanci wanda suke daukar dauyinsu da wanda suke taimaka musu eh waliyata ma da marayu da suke taimakawa wal masakin da miskinai wal muhajirin fi sabilillah da kuma wanda suka yi hijira domin dauka kalmar Allah subhanahu wata'ala wal ya'fu wal yasfahu Allah yace ku yafe mana ku ya'fuwa ku kauda kai daga laifin da suka yi muku ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum ku kun baka so kuma Allah ya muku gafara ai kuma kuna wa Allah laifi rabuwa da ku yake yi ko ba haka bane gafarta muku Allah yake rufe abin yake ba wai kudin wanka ku bane a gurin Allah dan haka idan kai ma amma ba daidai ba ka yafe wa wanda ya maka ba daidai ba ka ci gaba da kyautata masa aka ce lokacin da wannan ayar ta sauka sayyidina Abubakar ya fashe da kuka ya zo gurin Annabi Muhammadu yace wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li wallahi ina so Allah ya gafarta min dan haka Mustah ibn Uthasa ka zo ka ci gaba da karbar abin da kake karba a gidana ya wuce wannan magana ta kare ku duba yadda Allah ke son hadin kan al'umma matar annabin sa akai wa zina abuna akai wa kazafi cewa ta yi zina alhalin ƙarya ne wannan yana daga cikin wanda ya yayata maganar amma saboda falalar ciyarwa da taimako Allah ya ce a yi haƙuri a ci gaba da ciyar da shi amma fa ina so ku sani duk waɗanda suka zame ƙafarsu ta zame bakinsu ya zame suka yayata wannan maganar sanda aka yi musu bulala 80-80 har fi Mustah yana ciki akwai Hassan ibn Thabit ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan Annabi Muhammadu shi ma yana daga cikin wanda suka zauna suka yi hirar wannan abu shi ma sanda aka yi bulala shi ma sanda aka yi masa bulala na fata an gane saboda me saboda bulala ce ta kazafi wanda diye wa wani kazafi wanda ba haka abin ya faru ba to dama sai an bulale shi da haka duk sanda aka zuzzuge su sannan Allah ya ce to duk ya yafe daga yau kuma ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi in kuntum abadan in kuntum mu'minina Allah ya ce to ina muku gargadi kar ku sake irin wannan magana tsakaninku haka kawai wani yazo ya ce muku wanta ta yi kaza kuma ku yi ku yaya ta cewa an yi kaza alhalin ba ku bincika ku ka tabbatar ba in dai ku mu'mine ne har abada kan na sake jan haka ta kara faruwa tsakanin an gane maganar da kyau ko dan haka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina Allah ya ce duk abinda kuka ciyar ko kuka taimaka wa wani ko kuka agaza wa wani to Allah shi ne mayar da gurbin abun kuma shi ne mafi alherin masu azurtawa ba dan adam din da zai azurta ka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dan haka bayarwa ba zai saka talauce ba kamar yadda kuma tarawa ba zai saka kuɗi ba malam ka je ka anguwarku inda ka tashi shekara 25 da suka wuce ko shekara 30 ko 40 zaka ga akwai dan kasuwar da ka sani tunda kuka tashi ka ganshi yana neman kuɗi haka ne ko ba haka ba amma har rana mai kamata bai yi kudin ba kuma bai daina zuwa kasuwar kauyen ba ko ba haka bane a daren ma shekara 40 da ta wuce ka san shi yana zuwa kasuwar kauye ka san shi yana da shagon trader ka san shi yana kwadago ka san shi yana aikin karfi yana neman kudi a tsawon shekara 40 din na har yanzu bai ajiye naira 40,000 ba ko kuma bai daina neman kudin ba kuma kudin ba su taru ba wa yake tarawa Allah sai kaga wani kuma a gaban ku ya tashi tare kuka taso ba shi da komai kuma fihi zafin nema rana daya sai ga duk abin da ya taba sai ya zama kudi kawai duk harkar da ya shiga sai ta zama arziki kafin ka ankara sai ga shine miliyoniyan anguwar ku kai kuma shekara 45 kana fama har yau Allah bai baka ba wa yake barawa Allah to shi yasa daga lokacin da dan adam ya gagara yarda cewa Allah ne mai yi to magana ta baci duk lokacin da dan adam ya dauka karfinsa da dabararsa da zulliyarsa da iya shiga da fita da kwarewa da sanin makamar aiki ke sa ya samu to daga lokacin al'amari ya baci ka dauka cewa zaka yi al'akhdhu bil asbabi ruko da sababi amma mai tarawa shine wayi shine Allah sai kaga wani kuma ya bayar yayi kyauta yayi alheri ya ba wasu wani ya kara ba wasu wani amma kuma kullun arzikin karami kara zuwa yake har cikin sahabban annabi Muhammadu an samu irin wannan akwai Mus'ab dan Umay san da yaje ya samu manzo Allah yace anya rasulullahi likan ba rabona lahira nake ci ba kuwa yace to duk abin da na taba manzo Allah kudi yake komawa an ce ko gari ya diba na kasa ya shiga kasuwa sai an samu mai tayawa saboda tsabar albarka garin kasa ya danka ya shiga kasuwa ya ce jama'a ku sai kasa ce kai wannan sun da Mus'ab ne yazo da ita hanya ba su fi hil kasa ba ce ba kuwa nawa ne wannan ce 200,000 ta rage mana dai Mus'ab to an rage muku 10,000 ce to kawo ko garin kasa ya diba shiga kasuwa sai an kai kuma ga can fatsetsen shago ga narkekiyar kaza sai ka wuni baka yi naira 20,000 ba saboda Allah bai baka ba shi ne kawai ka ce su wane ne suka jefe ka duk ka gama wannan ka tafi gidan malam gobe da nisa ka tafi gidan malam gobe ba nisa duk ka gama wallahi idan Allah bai ce zaka samu ba zaka samu haka ne ko ba haka ba ashe wanda ya gane sai tattare nasa ya nasa ya nema a gurin waye a gurin Allah fabtagu inda Allahi rizqa wa abudu ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa kamar yadda yazo a cikin suratul ankabut na fata an gane so bai yiwuwa mutum ya dauka cewa wadata daga gurin wasu suke kuma sannan Allah ya saurare shi Allah ba zai saurare ka ba saboda haka da bayarwa da hanawa ba sa sa arziki ko ba sa sa talauci da taimakawa da kin taimakawa ba sa sa arziki ko ba sa sa talauci shi yasa a ka'ida ma in kaga mutum yana ainihin wato samu da yawa to yana bayarwa ne da yawa haka manzon Allah ya nuna an gane maganar da kike ko to amma zai iya yiwuwa kuma kana bayarwa dukiyar kuma ta ragu to me yake faruwa shine jaraba ka Allah yake so yi yaga shin zaka doge ka dore ka ci gaba ko kuma zaka dauki tunani irin na jahilai ka ce a wato an ce idan ana sadaka dukiya karuwa take ni kuma tawa ta kare a to bazan kare yi ba ka dauki tunanin jahilai kenan baka san girman Allah ba ina fata an gane amma wanda ya san girman Allah duk abin da yayi in yaga wani abu ya faru sai ya ce Allah dai bazan yi ƙarya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bazai yi ƙarya ba tunda kaga haka ta faru jarabawa ce Allah yana gwada ni yaga zan doge in jajirce ko kuma a'a zan bari jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko to wallahi in fagen nan zamu bude jama'a mu tattauna akan sa ya ishe mu laccocin kwanaki da yawa ko tafsirin kwanaki da yawa akwai misalai da yawa ga hadisi da yawa kar ku manta da hadisin da na faɗa mana jiya wanda annabi shekaran jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam yana cewa dukiyarsa 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 mali 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 yace malahu min malihi illa thalatha dan adam fa bashi da komai a dukiyarsa ba abu uku ba ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma a'ata faqtana wa ma siwa zaka ko zalika fa huwa zahibu matarikuhu linnas dan adam abin uku yake da cikin dukiya abin da yace ya ji dadi yaje ka sayar da shi abin da ya dinka ya saka ya riddigi ya rube yaje jefar haka ne sai abin da ya dauka ya ba wani shi zai samu a ina a lahira in ba haka ba dukiya menene amfanin ta kawai ka zo ka kalli fili shekara 15 kai baka ba wani kyauta ba kai baka gina ba a daren ma yana zaune kawai mutum ya gina gida malam gida ya nemi ya rube ya lalace ba a sa wani ba kuma ba a yi wani abu da shi ba. Mutanen su gina shaguna malam a filazozi ga sunan shaguna suna ta lalacewa a banza, sai ya saka haya ya sa tsada ya ce in ba 150,000 ba zai bayar ba, sai su yi shekara 150 a zaune kuma bai samu 150 din ba. Dan Allah ba kwa ganin mentality da kamar tunani irin na wawaye ga mutane da Allah. Mutum ya gina shaguna guda 20 jama'a ya sa naira 100,000, wannan yazo yana so ya dan kama da dubu 80,000 yace ba zai bayar ba, wannan yazo da 75,000 yace ba zai bayar ba, wannan yazo da 60,000 yace ba zai bayar ba. Amma fa zai bar su su shekara a banza bai karbi 65 din ba, kuma shagunan ba a sa komai a ciki ba. Dan Allah asara ce ko ci gaba ne wannan? Wallahi asara ce. To buri irin na dan adam yake saka shi haka buri. Kaga wani alhaji yana da tsofin motoci sun fi guda 9 a cikin gidan shi mana, wannan an sauke mata tayar gaba, wannan an sauke mata ta baya, ko ba haka bane? Alramma wanda da zai dauki kwaya biyu ya bawa wani talakan anguwar ya hada shi da 500,000 ya ce kai je kaka gyara wannan kai jigila, shikenan shi arzikin sa ya zo kenan. Amma sai su shekara 30 a tsakar gidan bai kyautar da su ba, ko ba su yi masa amfanin komai ba. Dan Allah jama'a, babu mentality da rashin hankali da rashin sanin ciwon kai irin na neman lahira ga irin masu wannan tunanin. To haka za ka ga mutanen mu dukiya ta rufe musu ido, kuma ba sa amfanin komai da ita, tana ajiye kawai ta bata a banza, ba ta yi musu amfanin komai ba, su ba su dauka suka ba wani ba, sannan su ko ba su amfana da ita ba. Wata dukiyar har mutum ya koma ga Allah ba zai amfani da ita ba. Haka mutum ka ga ya dinka kaya malam, baya kyautarwa, baya sadakarwa, baya komai, maimakon idan ya dinka guda 15 kyawawa masu kyau sabbi, sai ya fitar da guda 10 kuma a cikin tsofi sai ya sadaka su. Amma wani dan jaraba wata riga sai shekara 1.5 bai zagayo kanta ba, amma bai kyautar da ita ba. Malam Daurawa yace wata rana ana rikici, wani rikici ya tashi tsakanin wasu matan wani alhaji guda biyu. Wai rikicin da ake fa, ita wannan tana cewa set 350 take da ita, ita kuma wannan tana da set 375, don haka akwai ƙarin guda 25 akan na 'yar uwarta. Don haka dole sai alhaji ya dinko 25 ya cika ta mata nata. Set 300. Ka gani, shekara kenan, kullum za a sa ɗaya sai an shekara ba a zagayo ba. Eh, gaskiya ne, jazakumullahu khairan. To wai akan haka ake rigima har aka gayyato malamai za a yi sulhu? Oh, la ilaha illallah. Eh? Alaran ma ya ce ga akramakallahu bahi da sai 100 nasa. Kun je kuna rigima akan sai 500 ko 300 da kaza. Duk kawai saboda rudin duniya malam, ga talakawa suna da bukata ga waye. Haka gwamnati za ka ga tana da irin wannan ɗabi'ar. To in gwamnati ne ma da sauki, yanzu sai ka fita bayan gari sai ka je ka samu wasu estate malam, an gina gidaje guda 150 ko guda 200 sun fi shekara 10, ba wanda aka saka a ciki, ba wai ƴan cikin gari ba, a'a ma'aikatan ta ma gwamnatin ta ɗebe su ta rabar musu da gidajen, ba kyauta ba, a'a ta yi discount ta rage kuɗi. In gidan nan ta gina shi a naira 10,000,000 ne kowanne, ka ce kai ma'aikacin primary kaza, kai principal kaza, kai headmaster kaza, duk ku zo na raba muku, kowa ya bada naira 5,000,000, na rage muku 5,000,000, kuma kowanne wata za mu dinga cire 150,000 ko 100,000 a cikin account ɗinku, shikenan ku je. Kaga mutum ya yi ta murna, ya yi ta ma addu'a, amma ba za su yi haka ba. Don haka gidajen su ɓaɓɓare, kwano ya ɓare, silin ya abin nan gara ta higa ta cinye, haka gurin zai lalace ya mutu ya ƙurmushe gaba ɗaya. Wata rana muna dawowa daga Abuja, na shigo ta Jos, na shigo ta Bauchi. Idan ka baro ka shigo da ka fi shigo daga Jos, kafin ka shigo garin Bauchi ta gefen hannunka na hagu kenan, za a ce ko akwai wasu gidaje sun fi guda 500 mana. Gidaje ne, an gaba komai, abin da ya saura ɗan kaɗan ne, amma ba ko mutum ɗaya a cikin estate ɗin, kawai suna ajiye. Wai gwamnati ba ta asara, gwamnati har wutar jahannama ma tana shiga ƙarewar asara kenan. Zalika huwal khusranul mubin. Wace gwamnati ba ta asara? So duk wanda yana daga cikin rudi da dukiya yau take mana a rayuwar mu ta zamanto mana muna mata hidima ba ita take mana hidima ba wanda ya kamata kudi in ka tara su su ya kamata su yi ma hidima an gane maganar da kyau ko ba wai kai ne zaka yi musu hidima ba wani yazo ya same ni ina waya a cikin mota ta mota tana diri ina shan AC yace akramakallah ba za ka kashe ba nace in kashe ta kashe ni a dare ita ta mutu billahi allazi la ilaha illa hu jama'a haka ne ko ba haka ba alaran ma ba haka bane zan kunna AC na in yi waya cikin nutsuwa in ya kare Allah ya bani wani kudin man in je in kara saya in bai bani ba hin je in aje ta ba uwata ce ita motar ko da ita aka haife ni in ban da kudin mai ba hin je in aje ba dole ne alaran ma ba dole bane da aka ka banni insha AC na akramaka Allah amma ka ga mutun da motar miliyan 10 amma abuna din sa gilas din sa a sauki wai yana manage ba zai sha AC ba nace ka karkanka billahi lazi wallahi ka kashe kanka ai dukiya in bata ma hidima ba ta zama ma bala'i wallahi kyan kudi yayi wa masu hidima ka more su ka ji daɗin su ka ci mai kyau ka sha mai kyau a azumin nan ka sayo kajis da zabbis da agwagis a yi farfe su ina ka ji daɗi amma kana ta fama da kuda kuli jama'a me amfanin kuɗi ka ɗauka bawa wani annabi ya ce ba ku da komai a cikin dukiya illa ha'a wa ha'a in ba abin da kuka ce ungwanan karbi nan bashi nan kamshi nan turo mun a kawo wannan shine abin da kuka samu shine rabanku shine arziki shine jin daɗin dukiya amma kai baka ba wani ba kai baka ci mai daɗi ba kai baka hau mai kyau ba kai baka saka riga mai kyau ba kullun kana nan ya sayyadi da kai ba sha zo ko ba ciyawa Allah ya sauwaƙe saboda haka ƴan uwa wannan shine abin da Allah yake mana nasiha a cikin wannan aya cewa mu yi amfani da dukiyar mu don taimakawa addini da taimakawa kanmu da kuma yin hidimar musulunci da ita to idan muka yi wannan Allah ya ce ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai higar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a karkashin wannan aljannatan wa masakin tayyibatan da kuma gidaje masu dadin zama masu kyau masu kawa fi jannati adnin a cikin aljanna ta dawwama ta zama Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan hine rabo wanda yake mai girma sai Allah ya ce wa ukhra tuhibunaha fayar mun sani kuna santa nasrun minallahi ita ce nasara daga Allah subhanahu wa ta'ala wa fatuhun qaribun da kuma budi wanda yake mai ainihin wato girma ina fata an fahimta budi wanda yake ainihin wato na kurkusa an gane maganar da kyau ko to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana anan wa bashiril mu'minina kuma albishir din wadanda suka yi imani to sai Allah ya ce mai alaran ma
ya ayyuhallazina
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kunu ansarallahi ku zamanto masu taimakon Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina kamar yadda Isa dan Maryam ya gaya wa hawariyawa wato sahabban sa yan ganuka kenan sa ina fata an fahimta wanda suka tsaya masa tsayin daka wajen yada addinin Allah da kuma kai addinin Allah inda bai je ba. Man ansari ila Allah, annabi Isa ya tambaye su, wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah da yada kalmar Allah? Qala al-hawariyuna, sai ainihin wato hawariyawa suka ce, wato sahabban annabi Isa yan gani ka heninsa, suka ce nahnu ansarullah, mu za mu taimaki Allah subhanahu wa ta'ala, za mu taimaka maka wajen yada addinin Allah. An gane magana da kyau ko? Fa amana ta'ifatu min bani Isra'il, sai aka samu wasu daga bangaren banu Isra'ila suka yi imani da ainihin wato annabi Isa. Wa kafara ta'ifa, wasu bangare kuma suka yi kafircewa annabi Isa. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, Allah ya ce sai muka karfafi waɗanda suka yi imani da annabi Isa din akan maƙiyansu. Fa asbahu zahirina, suka wayi gari, su ne suka samu rinjaye akan waɗanda ba su yi imani ba. Ina fata an gane. Akwai hadisi ingantacce da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, yana da tsayi ba zai yiwu mu karanta shi ba saboda lokaci, amma za mu ɗauki saƙon da ke cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, cewa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin zai ɗauki annabi Isa, zai ɗauke shi daga wannan duniya, domin akwai inda muka yi tarayya da kiristoci a aƙida. Jama'a, kiristoci suna da aƙidar annabi Isa bai mutu ba, wannan maganar haka take. Annabi Isa bai mutu ba, kuma mu ma musulmi, wannan ita ne aqidar mu. An gane magana da kyau ko? Bai mutu ba, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya dauka kahi ne zuwa gare shi, dan haka annabi Isa yana sama. Kuma wannan shine ma dalilin da ya tabbatar da cewa lalle annabi Isa zai dawo. Aqida ta biyu da muka yi tarayya da su a ciki kenan. Lalle yadda kiristoci suka yadda annabi Isa zai dawo, haka mu ma musulmi mun yi imani cewa annabi Isa zai dawo. Saboda in annabi Isa bai dawo ba, to ai bai cika ka'idar watsar aya ta cewa kullu nafsin dha'iqatul maut ba. Na'am, kullu nafsin, Allah ya ce kowace rai dha'iqatul maut za ta dandana mutuwa. Thumma ilayna turja'una, sa'annan gare ni za a ainihin wato mayar da ku. Saboda haka aqida mafi inganci shine annabi Isa bai mutu ba. An gane magana da kyau ko? Sannan bayan bai mutu ba, zai dawo. So mun in ya dawo ne, Allah madaukakin sarki ya kashe shi, to shine ya cika wannan magana ta cewa shi din nan annabin Allah ne ba dan Allah bane. Ina fata an fahimci magana. Kuma shi din nan ya cika tabbacin cewa lalle kullu nafsin dha'iqatul maut, kowace ainihin wato rai za ta ainihin wato dandana mutuwa. Wato abinda muke so kiristoci su gane, akwai abubuwa da yawa waɗanda kowanne kirsa ya kamata ya gane. Bible ya tabbatar mana da wasu abubuwa wanda ya kamata kowanne musulmi da kowanne kirista ya kamata ya sani. Na farko dai, yansa ba Allah bane, in ji Bible. Karanta Yahaya sura ta 2 aya ta 30, da kuma Yahaya sura ta 13 aya ta 3, da kuma Ayyukan Manzanni sura ta 2 aya ta 22, da kuma Ayyukan Manzanni sura ta 3 aya ta 26, da kuma Ayyukan Manzanni sura ta 3 aya ta 13, da kuma Markus sura ta 13 aya ta 22. Waɗannan surori da waɗannan ayoyi a cikin Bible suke, ya kai Kiristan Najeriya, ya kai Kiristan Gombe State, sun tabbatar da cewa Yesu ba Allah bane, ba kuma dan Allah bane. Da haka ka je ka, in ma shuwagabanninka da malamanka fastoci sun koye ma, to ka san da cewa dai haka magana take. Muna kalubalantar ka cewa Bible ya bada labarin cewa Yesu ba Allah bane, ba dan Allah bane, ka je ka duba wannan. Ina fata an fahimta. Jama'a, Allah mutum ne? Ba mutum bane. Haka ne ko ba haka ba? Ba mala'ika bane, ba aljani bane. Wa ake yi wa kaciya? Mutum, dan Adam ko? To an yi wa Yesu kaciya. Ta yaya aka yi zama Allah? Karanta Luka sura ta 2 aya ta 22, an yi wa Yesu kaciya. Dan Adam yana jin yunwa? Allah yana ci ko yana sha? Baya ci, baya sha. To Yesu dai ya ji yunwa. An gane maganar da kyau ko? Yawa, ka rubuta, ka karanta Matthew sura ta 21 aya ta 18 da kuma aya ta 20. Yesu ya ci abinci, Allah yana ci? Allah yana sha? To Bible ya tabbatar da Yesu yana cin abinci. Ina fata an fahimta. karanta Luka a sura ta 24 aya ta 41 da kuma zuwa aya ta 43. Ina fata an fahimta. Yesu yayi kuka. Allah yana kuka? To ya aka Yesu ya zama Allah tunda yana kuka? To shi ma Yahaya ya tabbatar da wannan cikin ainihin wato sura ta 11 aya ta 35. Ina fata an fahimta. Mun gaya muku a cikin tafsirin suratul Mumtahana da kuma nan cikin tafsirin suratul Saffi cewa Allah madaukakin sarki Bible ya bada labarin zuwan Annabi Muhammad cewa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. نعم
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
wannan aya da muka yi tafsirin ta a baya cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da Annabi Isa ya faɗa wa banu Isra'ila cewa akwai annabin da zai zo a bayan sa kuma in yazo su yi imani da shi domin shine annabin da Allah zai yi a ƙarshen duniya. To ya zo a cikin Yahaya abinan Ishaya sura ta 21 aya ta 13 har zuwa aya ta 17. Annabi Isa ya bawa banu Isra'ila labarin zuwan Annabi Muhammad cikin Ishaya sura ta 21 aya ta 13 zuwa aya ta 17. Ba lokaci ne duk ayoyin ma da mun karanto muku, gama an haifa mana ɗa, a gare mu an bada ɗa, mulki za ya kasance a hannunsa, za a ce da shi uba sarkin salama. Sannan ya zo a Yahaya sura ta 14 aya ta 26 cewa Annabi Isa ya bada labarin zuwan Annabi Muhammad. Ya zo a Yahaya sura ta 15 aya ta 26 har ilo. Duk waɗannan sun tabbatar da cewa Annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, ba Allah ba ne, Maryamu ba ƴar Allah ba ce, ba Allah ba ce, ba matar Allah ba ne, Allah bai da mata, bai da ɗa, bai da ƙani, bai da wa, bai haifa ba, ba a haife shi ba, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya ce kul ka ce musu huwallahu ahad, shi ne Allah ƙwaya ɗaya, lam yalid bai haifa ba, wa lam yulad kuma ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ina fata an fahimci magana. To saboda haka mu sani cewa Yesu ba dan Allah bane, ba kuma Allah bane. Karashin wancan hadisin shine zan karasa mana sai mu tsaya, shine lokacin da Yahudawa suka zo za su kashe Annabi Isa, sai tara mabiyansa hawariyawansa a wata waya an ce mutum 13, ya tara su sai zo ya ce musu, to labari ya zo min, Allah ya mun wahayi cewa Yahudawa suna shirin za su kashe ni, shin a cikinku wa zai ɗauki kamata, Allah ya maida kamata kamar saniya, mayar da kamarsa kamata, gobe kiyama Allah ya bashi aljanna idan an kashe shi. Cikin mutum 13 nan kowa sai ya shiru, sai wani yaro wanda bai wuce ɗan shekara 15 ba zuwa 16 sai ya ɗaga hannu ya ce ni. Sai Annabi Isa ya ga wannan wayansa bai kai a ce ya bashi wannan damar ba, sai sake maimaita magana, shin a cikin ku labari ya zo za a kashe ni, a cikin ku wa zai yadda a maida kamarsa kamata, kamana kamarsa, a kashe shi gobe kiyama yana da aljanna, kowa sai shi. Annabi Isa ya sake maimaitawa a karo na 1 da na 2 da na 3 nan, duka wannan yaro yana daga hannu. Ina fata an gane. To da Annabi Isa ya ga sauran manyan duk ba su daga hannu ba, ka san dama fa ba a gane imani. Yanzu misali, bari misali a nan duniyance, kawai yanzu nan muga zaratan wasu sojoji da wasu mofol-mofol. Na fata an fahimta. Sun zo nan daga Abuja, sun yi fakin, sun shigo nan, suka ce to an turo mu ne daga Abuja, za mu ɗauki malam. Allah ya sauke, malam zai je yi jawabi. To amma an ba mu zaɓi, ko ana rama ce kar a buga misali da yi, wallahi sai na buga alarama. Allah sai na buga misali nan da kai alarama. Akai da magana da kyau ko? Ya ce to amma an ba da zaɓi, ko dai malam ɗin ya je da kansa, ko kuma a bar malanci da shi tafsiri a dauki alaramma ko kuma ku tada mutum uku cikin ku a tafi da su a madadin malam yanzu na za ga an fara ba da uzuri akar maka Allah da Allah ya tajin fitsari bare dan fita wani kowa zai ba da uzuri ya fita to ba a gane dama masu karfin imani sai jarabawa ta zo an gane magana da ke ku to shine a lokacin duk manyan suka kagara daga hannu sai wannan yaron ya daga hannu har sau uku daga karshe sai annabi Isa ya koma gefe ya addu'a ya ce Allah ka dauki wannan yaro a madadina kuma ka bashi aljanna yana rufe idansa yana gama addu'a kawai sai aka ga yaro kamar annabi Isa sura sai da kasan hawainiya lokaci dai take ide kawai ta koma annabi Isa sai ga annabi Isa da yake tsaye shi kuma ya koma kamar wannan yaro a take to hire a cikin dakin akwai wani window haka wanda yake saman dakin haka sai annabi Isa ya hau gurin sai ya zauna a gurin yana hawa sai ga Yahudawa sun shigo cikin dakin kai a cikin ku ina Isa wannan yace ba ni bane wannan yace ba ni eh dai wanda gani yace gahi can sun ga wannan yaron da aka mayar da kamar annabi Isa shine suka je suka dadumo shi a take a gurin suka sa takobi suka yanka shi ina fata an fahimci magana sun gama sun kashe wanda za su kashe sun fita to shine su sauran sahabban hawariyawan he suka duba kan window domin su ga ina annabi Isa yake suna bude murfin window he suka nemi kowa suka rasa ashe Allah ya daga annabi Isa daga nan yayi saman bakwai da shi to wannan shine hadisi da ya inganta tabbatacce a cikin Bukhari kuma wannan yake fassara watar ayar cewa bal rafa'ahu Allahu ilayhi cewa Allah ya daga shi zuwa gare shi ne dan haka aqidar mu tabbatacce ne annabi Isa yana sama haka ne kuma annabi Isa zai dawo zai yaki ina fata an fahimta yasa Allah ma cikin suratu Ali Imran yace wa in minhum illa abunna la yu'minun bihi qabla mautihi ya farkon ayar take ne ala ramma yawa ma'ana dai ayar tana nuna mana cewa babu wani kirista har sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa ina ma'anar wannan ba ita bane ana ramma man in ta amanu bihi bikin tarin kake nema ba ita bane amma dai an gane ma'anar ayar ai ko tana nan a cikin Ali Imran ma'ana kowa sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa menene ma'anar wannan ayar shine annabi Isa zai dawo zai tabbatar musu shi ba wa bane ba Allah bane ba dan Allah bane wannan shine abin da ya tabbata ina fata an gane ina san ayan nan ba za ta yi bada kan ba Allah ya ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minun bihi qabla mautihi babu wanda daga cikin ahli kitabi face sai yayi imani da annabi Isa kafin mutuwarsa ina fata an fahimta wa yawmul qiyamati yakunu alaihim shahida kuma a ranar tahiyan alqiyama zai zamanto shaida akan su yan uwa wannan shine karshen wannan sura a takaice gaskiyar magana wannan ayar wallahi tana buƙatar tafsiri da bayani sama da wanda nayi dinnan amma mu yi hakuri haka sai kuma Allah ya sake hada mu a wani lokaci idan Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma da wannan muka zo ƙarshen inda muka dauko kusan shekara 10 muna tafsiri dama mun dauka daga suratul jumu'a muka yi kasa muka ƙarke har zuwa minal jinnati wan nas sannan muka sake daukowa daga suratul ahqaf ko to yanzu mun hade da jumu'a an gane haka ne alaramma so mun hada tafsirin izu 10 kenan dan haka gobe in Allah ya kai mu zamu ta faro daga suratul ankabut wala tujadilu izu 20 sai mu sake rabkowa mai kasa inda ranmu da lafiyar mu har mu hada kuma insha Allah ta'ala in kuma mun tafi sa'alar ranma sa ƙara sai insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace so zamu fadi gudunmawa in Allah ya dada aka kawo sannan sai mu abin nan insha Allah akwai tambaya eh zamu tafi da ita abani ita zamu tafi da ita ne a waɗanda suka bada gudunmawa a yau insha Allah ta'ala akwai Musa ya ba turo naira 200 ko wani bawan Allah ya turo naira 300 akwai Khadija Kabir fanda ta turo naira 500 akwai Bulama Kamsalin ya turo naira 2000 akwai Zakariya Musa ya turo naira 200 akwai Muhammad Juma ya turo naira 1000 akwai Abdul Wahab ya turo naira 1000 akwai Abdul Mu'min Usman ya turo da tallafin marayu naira 2000 akwai Halima ya haya ta turo naira 200 akwai Kamisu Kasimu Ayuba ya turo naira 1000 bukar alhaji shara ya turo naira 1000 wani bawan Allah naira 500 dalladi tanko ya turo naira 200 ibrahim ibi ya turo naira 400 abubakar shafi'u ya turo naira 1000 shaibu hasan ya turo naira 500 muhammad shaibu musa ya turo naira 200 ya haya adam ya turo naira 500 total din abinda muka samu ina baba ibrahim bai zo ba ya fita akwai fa inda naga an turo kudi naira 54 inde ba ido na ne mun alkawaiwai ne ba ka san azumin yau din nan amma tabbas akwai inda naga an turo naira 54 baba ibrahim ya sake dubawa kuma ban ganshi a cikin wannan ba so dan haka kudin da muka samu ne naira 12,700 a wanda kudin ya kamata ya fi haka muna da 726,922 jiya yau kuma muna da 739,622 shine grand total namu amma kudin nan ya haura haka tabbas na ga inda aka turo da naira 54 to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira map radio jama'a daga karfe 4 zuwa karfe 5 ko karfe 4 pm zuwa karfe 5 na fata an fahimta wannan ko me ne an ramma ka san okay za su saka tafsir to Allah ya ba mu sa Allah ya saka musu da alheri yan uwa mu taya wannan bawan Allah addu'a shine Alhaji Safiyanu DPO na Locus Ada yanzu kuma DPO na Gombe division wannan bawan Allah yana cikin bayin Allah jami'an tsaro da muke jude su a jihar Gombe yana iyakacin kokari wajen ganin cewa yayi adalci lokacin da aka je na sha tura mar ke sake sai gurinsa yana iyakacin kokari wajen ya ga cewa yayi adalci daidai gurgurdan iya muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi suna aiki tare da Abdullahi Ankawan lokaci a nan office muna addu'a Allah ya tallafa masa ya agaza masa ya tsarihi daga dukkanin wata fitina karamar ta ko babbar ta wacce ya sani da wacce bai sani ba muna addu'a subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu ya haramta wutacin naman jikin mu ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi sai gobe za mu tashi farkon suratul ankabut insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi